This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almisi Garba daga birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Asabar 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yitar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci da rashin imani da aka kai wani otel a kasar Mali. Yau Asabar Prime Minister Malaysia Najib Razak ya yi kira ga takwarorin aikinsa shugabannin kasashen kudancin Asiya da su haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci. Sannan a yanzu haka ana ci gaba da kaɗa ƙuri'ar zaɓen gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya.
Kanin labaran kenan, ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta ce za ta ƙalubalanci yunƙurin gwamnoni na ƙin biyan mafi ƙanƙancin albashi bisa dalilan cewa
wa'annan gwamnoni su fa suka shiga jam'iyya suke kirari wa talaka za a samu canji wa talaka, kuma su ma ma'aikatan za mu ce gara haka sun ga irin zaɓin da suka yi, sun ga irin canjin da suka kawo a ƙasan.
To yaya 'yan jam'iyyar APC ke ganin matsayin gwamnonin jam'iyyar?
Duk gwamnan da ya ga ba zai iya biyan albashi ba 2018 ya sauka, in kuma suka ga za su ci gaba da mulkin su a matsayin su na gwamnoni ba za su iya biyan albashi, to su soke aikin gwamnati, mun yadda su je su yi aikin da su da matansu da 'ya'yansu.
To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani, sai kuma amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almisi Garba, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yitar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otel a babban birnin kasar Mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farauto makasan. Da yake jawabi a wurin babban taron shugabannin kasashen yankin Asiya a babban birnin kasar Malaysia, Obama ya ce harin da aka kai birnin Bamako ranar Juma'a babu abin da zai haddasa illa sa Amurka jajircewa wajen yaƙi da ta'addanci. Kamar mummunan harin nan da aka kai birnin Paris da sauran hare-haren da muka gani akai-akai ko muke gani akai-akai a sauran wurare, wannan ma wani mummunan al'amari ne mai ankarar da mu cewa nau'ukan ta'addanci na barazana ga ƙasashenmu da dama, a cewar shugaba Obama a Kuala Lumpur inda ya halarci taron shekara-shekara na ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya ASEAN a taƙaice. Ya ce ƙawaye da abokan tafiyar Amurka sun duƙufa wajen kare ƙasashensu da kawar da aƙidojin tsana da ke yaɗa ta'addanci da daƙile tushen ta'addancin. Wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga na yammacin Afirka, wato da reshen alƙa'ida na yankin Maghreb IQM a taƙaice, da wata mai alaƙa da ita wato Elmurabitun sun yi ikirarin haɗin gwiwa na kai harin. Wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya bayyana IQIM da wadda aka fi zarga shugaban Mali Ibrahim Boubacar Keita, wanda ya katse ziyarar da yake yi a ƙasar Chadi ya koma birnin Bamako jiya Juma'a, ya ayyana dokar ta ɓaci da kuma ranaku uku na makoki a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. A wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na gwamnati, Keita ya ce gwamnati za ta yi duk abin da take iyawa ta kawar da ta'addanci a Mali. A halin da ake ciki kuma, a yau Asabar Prime Minister Malaysia Najib Razak ya yi kira ga takwarorin aikinsa shugabannin kasashen kudancin Asiya da suka haɗa kai wajen abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don a yaƙi masu tsaurin ra'ayi da yake buɗe babban taron ASEAN kashi na 27. Mai masaukin baƙin ya ce ya ɗan kwaskure jawabin nasa ne saboda ya taɓo na baya-bayan nan a jerin hare-haren da 'yan bindiga suka kai ciki har da na Faransa da Mali da sauran wurare. Ya ce ya kamata duniya ta kwana da sanin cewa ya wajaba a tona asirin aƙidar ta'addanci don kowa ya san ƙarya ce kawai ba musulunci ba. Najib dai musulmi ne da ke shugabancin ƙasa mai rinjayen musulmi. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi bayan ganawarsa da Najib cewa Malaysia na taka rawar gani a yakin da ake yi da ISIS, kuma za ta iya taimakawa gaya wajen yaki da akidoji masu haɗari da ke bullowa. A yanzu haka ana ci gaba da kada ƙuri'ar zaben gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da ke garin Lokoja a halin yanzu ya ce kawo yanzu babu wani labarin tashin hankali a zaben. Mai masu sa ido da dama daga ciki da wajen Najeriya ya kuma zanta da waɗansu a rumfunan zaɓe.
Sunana Liman Salihu, an fara a daidai ƙarfe 8 na safe, na ga akwai improvement yanzu.
Sunana Comrade Danjuma Bello Sarki, observer ne, a yanzu dai mun zaga gurare da dama, gaskiya zan ce komai na tafiya daidai.
Mr. Richard Young mai sa ido ne daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Places I've seen, there's been a small delay in starting the elections, but so far I think all I've seen has been very peaceful.
Ya ce kawowa yanzu a wuraren da na gani an dan samu jinkirin fara zaben, ya zuwa wannan lokaci ana tafiyar da zaben cikin lumana. Su ma dai masu kada ƙuri'ar ga abin da suke cewa
Fasi Abba Ganaja Village, har yanzu dai abun yana tafiya kamar baya tafiya ba, amma kuma komin dare sai mun yi wannan zaben.
Hajiya Maryam Usman Dalada, na zo filin zabe ne kuma za ka ce mana the country that is not ready, we are waiting.
Wane gari nan kenan?
Ganaja Village.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce akwai bambanci ta bangaren sanya idanu akan zaɓuɓɓukan da suka gabata a baya, inji kwamishinan hukumar Husaini Halilu Fai.
Muna da kwamishinoni guda 11 wadda a yanzu da haka suna nan a ƙananan hukumomi da rumfunan zabe din.
Kawowa yanzu dai ana ci gaba da kada ƙuri'ar, yayin da a ɗaya gefen jami'an tsaro ke ta shawagi da jiragen helikwafta a sararin samaniyar jihar Kogin domin ba da tsoro ga masu niyyar tada fitina.
To a gaida ba tsari, to kuna fa shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Belgium sun ɗaga matakin farga da ta'addanci a Brussels zuwa na sama, da gargaɗin yiwuwar kai hari shigin wanda aka kai birnin Paris, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki 8 da suka gabata. Firaminista Charles Michel ya faɗi yau Asabar cewa an ɗaga matakin fargar zuwa na 4 ne saboda wani bayanin yiwuwar kai hari shigin na Paris. Akwai fargabar cewa wasu mutane da dama ɗauke da bindigogi da bama-bamai na iya kai hari, wataƙila ma a wurare da dama, a cewar Firaministan Auni taron manema labarai. Wani bayanin hukumomin tsaro da aka yaɗa tun farko ya gargaɗi jama'a da su kauce ma wuraren da aka cinkushe, kamar wuraren raye-raye da kaɗe-kaɗe da manyan shaguna da tasoshin ababen hawa muddin akwai halin yin hakan. Hasali ma, bisa shawarar hukumar 'yan sanda, hukumomi sun rufe tasoshin jiragen ƙasa na birnin Brussels zuwa aƙalla gobe Lahadi saboda barazanar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a Najeriya, inda kungiyar ƙodagon ƙasar ta ce za ta ƙalubalanci yunkurin gwamnonin ƙasar na ƙin biyan mafi ƙanƙancin albashin naira 10,018 da gwamnatin da ta jam'iyyar wato APC ta gada ta tsaida. A hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ta wayar tarho, mataimakin sakataren kungiyar ta ƙasa Comrade Nuhu Turo ya ce tilas ne su ƙalubalanci yunkurin gwamnonin.
Tabbas kungiyar kwadago ta NLC a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Wabba za ta ƙalubalanci yunkuri na jihohi na cewa za su rage albashi, ko kuma ba za su iya biya albashi na mafi ƙanƙanta na 10,018 ba. Minimum wage ko kuma albashi mafi ƙanƙanta ai doka ne, kuma duk gwamnan da ya ce ba zai iya biya ba ya karya doka kenan, tunda ba wai yarjejeniya ba ne kawai tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin Najeriya. A'a, doka ne na ƙasa cewa ya halatta kowane ma'aikaci ya hanshi albashi mafi ƙanƙanta a Najeriya 10,018.
Alhaji Nasu Ibrahim Darazo ɗan jami'ar PDP shi ma ga batun da ya ce kan wannan al'amari.
Abinda yake faruwa wanda gwamnatin shugabannin gwamnoni suka yi a ƙasar nan suke maganan cewa ba za su iya biyan albashi akan naira 18,000 kamar yadda ta yi umarni a biya tun lokacin tsohon shugaban kasa suke cewa kirarin ba za su iya biyan wannan albashin ba har ga Allah bai yi dadi wa al'ummar kasan nan ba kuma maimakon a ce gwamnonin sun rage yawace da suke yi fitan kasasan waje da sauran irin yanda suke yawace kaga yanzu mu nama example da nan jihar Bauchi mu tunda Allah ya aka yi wannan zaben gwamnan bai taba yin sati a garin nan ba wanda fitan gwamnan nan kuma fitan kudi ne kowa ya sani ko bu su ce za su rage abubuwan da su kansu ake biya da baya da suka zo suka samu ba kaga wannan ba su yi adalci wa al'umma ba ba su yi adalci wa kansu ba ko ba su yi adalci wa jam'iyyar da suke shugabanci ba duk wayannan gwamnoni kuma su fa suka shiga jam'iyya suke kirari wa talaka za a samu canji wa talaka kuma su ma ma'aikatan za mu ce gara haka sun ga irin zabin da suka yi sun ga irin canjin da suka kawo a kasan wanda suna kirari sun samu canjin adalci ne sai gashi to irin adalcin yanzu da za a musu za a fara hawa doran bayan su akan maganar albashi
Alhaji Baba kofar gabas Azare ɗan jami'ar APC ne
ni ina kira da kungiyar gononin Najeriya Abdulaziz Yari ina so ya sani ya kuma ji don Allah ya ji tsoron Allah idan ya duba yadda ya samu halin ya samu kansa a yau babu abu da zai gaya wa al'umman Najeriya da gwamnoni sai dai godiya in an ce 2018 ya kamata su ninka 2018 din sau uku dalili kuwa idan yadda ka duba talakan kasan nan ya tsaya tsakaninsa da Allah domin yana ganin zai samu canji zai samu sanyi idan wannan gwamnati ta kafu duk gwamnan da ya ga ba zai iya biyan albashi ba 2018 ya sauka ba in kuma suka ga su cigaba da mulkin su na gwamnati a matsayin su na gwamnoni ba za su iya biyan albashi to su soke aikin gwamnati mun yadda su je su aikin da su da matan su da ƴaƴan su
idan za a yi tunawa kungiyar gwamnonin kasar ta fitar da sanarwa a cikin wannan mako a ƙarshen taron su da suka gudanar suka ayyana cewa ba za su iya ci gaba da biyan naira 2018 a matsayin mafi karancin albashi ba sabili da faduwar kuɗin mayin fetur Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to dangane da albashin ne Zaidu Bala ya aiko sakon email cewa Baba Buhari kada ka yadda da maganar gwamnonin Najeriya da suka ce ba sa iya biyan mafi kankancin albashi duk gwamnan da ba zai iya biyan albashin naira 2018 ba ya kamata ya gaggauta yin murabus da fatar Baba Buhari za a sa a daidaita albashin ma'aikatan jihohi da na kananan hukumomi daidai da na gwamnatin tarayya domin kasuwa ɗaya suke cefa ne to daga batun albashin kuma sai harkokin gudanar da mulki a Najeriya inda hukumar EFCC ta yi diramikiya a gidan tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa da ke ƙasar Saudiya a halin yanzu abokin aikinmu Mahmud Lalu ya samu zantawa da shi inda ya bayyana cewa
na so in shiru a waɗannan abubuwa amma saboda masoyana da kuma iyalina ya zama dole in yi magana bisa ga tambayar da kai ta ziyarar EFCC gidana ina ganin ɓangare biyu ce na farko dai EFCC sun san na san su yanzu haka ina da shari'a muna sun kai ni kotu shekara 6 kuma babu ran da ni taɓa rashin zuwa kotu sannan kuma wannan magana ce ta kan sojoji wannan rigima da ake na maganar sambo ko maganar kayakin yaƙi ni ba ɗan kwangila kayan yaƙi ba ne kuma ina tabbatar ma jama'a ta masoyana cewa duk abin da zai sa a so wani abu wanda wani zai rasa rayuwa ta yi dan ya samu kuɗi kar Allah shi bani su duk abinci kayan gaba bincike ba inda a hanka ta za a ga an bani kwangi da sayan wani abu a option NFC ko a option sambo
to amma a naka iya tunanin kana ga menene yasa ita hukumar EFCC ta kai wannan ziyara gidanka
eh to kaga wannan kuma sai in na koma gida duk abin da suke tambaya insha Allah ina da amsar shi abun bakin ciki in dai magana cewa an zo za a zo gida na karfe 6 na asuba karfe 6 su iya sani cewa na bar Najeriya tun 7 ga wata saboda haka yau kwana 12 da bona da Najeriya amma a ce an zo gida na jiya a ce kuma ana nema na ai ka san wata ce in har akwai wani abu wanda zai kasance ya shahi abin da zai sa dangantakata da sambo to ina tabbatar ma jama'a ba abin zai raba da sambo sai mutuwa insha Allah sannan kuma ba ni tsoro a meneni a EFCC kuma insha Allah da zarar na gama abin da nake yi sati ne zuwa zan koma Najeriya kuma zan kai kaina EFCC in har suna nema na dan da sun zo gida na karfe 6 basu kai takardar gayyata ta ba dan ba a zuwa gidan mutum ga mutum iri na mai matsayi a Najeriya iri na na wuce in yi gudu kamata in ha akwai wani abu ai kamata ka daggayyata ba a zo gida na makare shi da sai mai kare shidda shin ana nema na ne ko ko ana neman rayuwa ta ne saboda haka wannan abubuwa abin tambaya ne yanzu gare ni ya me zai sa a je gida na kare shidda
to da yake kai batun cewa babu wanda zai raba ka da samba da suki ya kake kallon wannan tuhuma da ake mai
wannan abinda insha Allah shi zai iya bada amsa akan shi akan wannan ni dai a matsayin dan uwa na masoyi na mai ganin mutunci na ganin mutunci ne sai nake dama zai je kotu zan raka shi wannan dagantaka da tsakana da shi daban ba ya shafi aikin shi ba wannan kuma shi zai kare kai ne ba zan kare shi ba amma dai abin da raka shi ina raka shi kan dangantaka ta da shi ta tsakana da shi ya wanda yake mun ga da juna tun ga uwayen mu saboda haka ba abane wanda muka sabu Abuja mun ga da juna ne tun ga uwayen mu
gishiri ne maman kade dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za kai rinka yin tunani
tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa Hirasu da Mahmud Lalo to kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu annan Washington na cewa karfe 10:16 na safe ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Kamar yadda kuka ji a makon jiya a lokuta daban-daban da suka gabata masu sauraron mu sun yi tambayoyi masu yawa game da asalin Hausawa da Fulani da ke kasar Sudan da kuma alakar garin mai wurno na Sudan da na Sokoton Najeriya yau za ku ji kashi na biyu na amsar tambayar Masu tambayar sun hada da Lawal Wisdom Aure Katsina da Sani Shaga Kaura Katsina da Abdulkadir Lawal Sha'iskawa Katsina da Hassan Muhammad Binanci da Bala Suleiman Musa Kano. Sai kuma amsar tambayar Malam Muhammad Mai Kaye Miya Gombe mai son sanin kasar da tafi noman shinkafa a duniya. To bari mu fara da amsar tambaya kan kasar da tafi noman shinkafa a duniya. Idan Malam Muhammad na saurare ga abin da ya saukaka. Malam Muhammad, kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China, wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285, wanda shine kashi 28.4% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India, wadda ta noma tan miliyan 152 da 600. Wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia, wadda ta noma 10,069 da 45,000 da 141, wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya. Ta hudu ita ce kasar Vietnam, wadda ta noma 10,043 da 661 da 569, wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012. Ta biyar ita ce Thailand, wadda ta noma 10,037 da 800,000, wanda shine kashi 5.2% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Bamako, Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan asalin Hausawa da Fulanin kasar Sudan da kuma alakar garin mai wurnin Sudan da na Sokoton Najeriya. Idan masu tambayar na saurare ga kashi na biyu na ansar da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad ya samo daga Farfesa Al-Amin Abu Manga, shehin malami akan harsunan Afirka, kuma shugaban sashen harsunan Afirka a Jami'ar Khartoum, Sudan, wanda hasali ma kakanninsa 'yan gabarin ne da ke karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi. Farfesa Abu Manga ya ci gaba da cewa:
Da daɗin Fulani kuma akwai waɗanda suka tashi lokacin da Mahdi ya bayyana, suka taimake shi har suka zo Omdurman, wato santaral su Omdurman Khartoum kenan. To bayan abin Mahdi, wato wajen mulkin mallaka in shiga, sune suka zarce har zuwa Blue Nile wato kasar mu kenan mu ke yanzu to irin waɗannan duk akwai garuruwan na gadadun Fulani amma su ba wai directly daga yammacin Africa suka tashi ba wato sun zanna ne a Darfur da Kurdistan suka bi mahadi har zuwa Omdurman bayan yakin kareri bayan mahadi ya ta fadi suka yi abin nan kudu
wato
Blue Nile
wato bayan da sojoji na Turawa ƴan mulkin mallaka suka murkushe sojojin Al-Mahdi
Al-Mahdi wato in 18 wato shekara 1898
haka
a lokacine wato kitchener yace abin nan Omdurman Khartoum to shine mulkin mallaka ya shiga nan yanzu
haka
to bayan Mahdi ya ta fadi su waɗannan waɗanda suka Mahdi Ansar kenan wasu mafi yawan su suka yi kudu har zuwa Blue Nile wajen gari mai suna Sheikh Talha to wannan gari ma na shi ma da shi da Sheikh Talha da watashin garuruwa biyu waɗanda su kakan su dama Fulani ne suka kafa to kasan idan irin wannan kowa sai ya je ya nemi ƴan uwansa saboda haka sai su koma yammacin Sudan ba sai suka zo nan suka zanna shi kenan waɗannan shi ne kashi na ɗaya
su ne kashi na ɗaya da ɗaɗɗun Fulani
na ɗaya kashi na biyu su ne mutanen hijira mutanen hijira waɗanda kasan in mun ce hijira shi ne hijira attahirun
to attahiru lokacin sultan attahiru a Sokoto kenan
attahiru da Paris attahirun Ahmadu lokacin da Sokoto ta fadi wato in shekara 1903 cikin watan uku cikin March kaga shi attahiru ya ja hijira yayi gabas mutane suna joining har aka ce can Burmi kusa da kasan Gombe
haka
na faɗa kusa da Bajoga in kana jin gari mai suna Bajoga
haka ne wajen Bima
to nan ma akai yakin Burmi wato ran 27 na watan Yuli wato 1903 to shine attaru yayi shahada ansa mai suna mai wurnu Muhammad Bello mai wurnu ya ci gaba da hijira tare da jama'ar sa su ko rinyayen su mutanen Katagun ne Borno Gudiri da kutawa tawa da kaskidawa da koyon na ilimi har ma da mutanen Mali waɗanda can ma aka ci garin su su ma suka fita wato suka bi atta suka zo dan ƙasa Hausa da bai da attaru ta shi da shi ma suka bi kamar su Alfa Hashim kana jin suna Alfa Hashim wato na Tijjani yake dan amin wan Umar Al-Futi kana jin sunan Umar Al-Futi ko
Umar Al-Futi kware
Umar Al-Futi to mutanen sa ne su ma sun joining abin nan hijira to waɗannan sun hada da mafiyan fasulana ne amma akwai Hausawa considerable amin number of Hausawa to sunan suka da hijira su har suka kai Talha on the Blue Nile shekara 1905 suka yi kamar shekara a can mai gari mai suna Sheikh Talha yana gabacin on the eastern side of the river bayan shekara ɗaya suka ƙetara suka zo on the western side wato
ta yamma da wannan kogin
da yammacin kogin suka kafa gari mai suna Maiwurno to yanzu shine sunan ya zama Maiwurno a cikin kasar Larabawa wani ba sa iya su faɗa sunan
ba sa iya faɗan Maiwurno
Maiwurno sunan Maiwurno sunan an sa shine Muhammad Bello Maiwurno
san
attahiru wanda ya shahada a Burmi ka gani ko
haka
to wannan gari shine garin mu shine ni nan ne a garin mu
haka
kuma shine cibiyar duk Fulani da Hausa a Sudan shine saboda mafi girma mutanen Maiwurno sun kai 50,000
mutanen da ke cikin garin
kuma shi garin ya zama birni a gaskiya.
Shi wannan garin yana cikin wace jiha ne kace?
Wani Central Sudan wato tsakiyar Sudan wato a bakin kogin Blue Nile kama kilomita 300 daga kudancin Khartoum.
Haka.
A bakin Blue Nile.
Haka na gane.
To daga nan mai wurin ma wasu mutane da yawa suka tashi suka kaura suka je suka kafa garuruwa a can kudancin Maiwurno a can gabacin Sudan da jazira wato garuruwa dai da yawa suka kafa su mutanen hijira to waɗannan har yanzu ringayen su mafi yawan su wato har yanzu suna filfilancin nasu. Amma yanzu matasa sun fara mantawa da filyanci, suna larfife da filfilde, wasu suna ba ka mai dawa. Kuma wannan gari of course shi ne nan farautan abin nan shi har yanzu wato gidan Tarwa shi ne gidan Shehu. Kifafin Attaru su ne suke sarauta har ila yau. Kashi na uku shi ne Fulanin Daji, da more recent wato suna nan kamar shekara 70 haka 60 haka.
Da suka shige. Ko
suna can kudu daga Sinnar, ana ce da wajen Southern Blue Nile. Kilomita 300 kuma daga kudu daga su ne daga mai wurin.
Wato kamar suna can ta wajen kusa da inda Sudan take iyaka da kamar Sudan ta kudu kenan ko
yanzu bayan an abin nan bayan an taraba ba
bayan an raba
kusa da iyaka kusa da iyakan Sudan ta kudu
haka.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin, ciki har da ci gaban ansar tambaya kan asalin Hausawa da Fulanin Sudan. Yanzu a madadin Profesa Al'amin Abu Manga na Jami'ar Hartun Sudan, wanda ya ba mu ansa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya lau.
To Ibrahim karkai nisa ga Ibrahim ɗin da ya takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yitar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otel a babban birnin ƙasar Mali da ya yi sanadin mutuwar mutane wato 25 yana mai shan alwashin farautu makasan. A yanzu haka ana ci gaba da kaɗa ƙuri'ar zaben gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Rasha ta ce ta kaddamar da gagarumin jerin hare-haren bama-bamai kan muradun ISIS a Siriya. Ministan tsaron ƙasar Sergey Shoigu ya yi bayani ma shugaba Vladimir Putin jiya Juma'a cewa jiragen saman Rasha sun ragargaza wato matatun mai 15 da motocin dakon mai sama da 500 a jerin hare-haren bom da suka kai a satin nan kawai ma. A yunkurin na ƙasa tattalin arziki da hanyar samun kuɗaɗen shiga na ISIS. Shegu ya kuma ce jiragen ruwan Rasha sun harba makamai masu linzami guda 18 tun daga tekun Kaspiya suka ruguza wuraren da suka auna a lardin Raqqa da Idlib da Aleppo. Ya ce hare-haren jiragen saman sun yi lahani sosai, ciki har da kashe 'yan bindiga sama da 600. A wani hari guda ma kawai da aka kai a lardin Dair al-Zubur a gabashin Siriya. Hukumomi a Afghanistan sun ce yau Asabar wasu 'yan bindiga da ba a san asalinsu ba sun yi garkuwa da wasu matafiya wajen 20 da ke cikin wata motar bus a yankin kudancin ƙasar, inda a farkon wannan watan wasu 'yan bindiga da ke da alaƙa da ISIS suka fille kawunan wasu farar hula.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama bari mika gaiso fata alheri da taya murna ga Reverend Sani Bature da mai ɗakin sa domin auren ɗansu yau Isaac Bature da Lydia Yakubu da aka yi a majami'ar Ekuwa Seminary Jos. Allah ya bada zaman lafiya. Sai kuma gaiso sada zumunci ga Suleiman Sani a mararraba ƙanƙarar malumfashi da fatan iyali na lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma Caleb da injiniyanmu alheri ke muku fata alheri sai kuma da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.